الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سعدوا أولا سافية أصبر تقوص قوة رمضان باي هجر مزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دريو هدو da 43 wanda kuma ya dace da tara ga watan 4 hijiran miladiya 2012. Ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul nisa. Kafin haka akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko take cewa ita ce mijinta ya sake ta saki daya bayan ta koma gida sai mijin ya zo ya ce mata ya maida ita ta ya kyauta amma ita kuma sai ta ce ba za ta koma ba to tana gida dai yanzu gashi har ta yi jini biyu a gida shi kuma mijin ya ce ai har yanzu ita matarsa ce ko shin mallan da gaske ne hakan haka abun yake kema kin san haka abun yake ai insha Allah abun da ke akwai kaida a musulunci shine in dai miji ya saki mace saki ɗaya ne ko biyu duk lokacin da ya ci ya dawo da ita auren ya dawo duk bala'in da za a yi auren yana nan yanzu ke matarsa ce matukar ba ki gama idda ba amma kin gama idda ne bashi da wannan iko ina fata an gane wannan abun da kyau idan namiji ya saki mace saki ɗaya ko saki biyu sai ya ci ya dawo da ita kafin ta gama idda wannan auren ya dawo ba a neman izinin kowa kun gane wannan abin da kyau Allah ya bashi wannan power din domin sakin aure a hannun namiji yake mace ba ta sakin kanta ko ba ta dawo da kanta miji ne zai iya sake kuma shi zai iya dawo da ita to matukar yace ya dawo da ke lalle auren ya dawo duk wani abin da za a yi kuma sai dai a tattauna in kina da matsala da shi a zo a warware matsalan ku ya za a gyara amma cewar ba za ki dawo ba wannan bai hana ke matarsa bace ba ba kina gidanku ba ko wani gari za ki koma ke matar aure ci duk abin da kika yi kina yin shi na matsayin matar wani ina fata an gane wannan abin da kyau kuma duk wanda ya aure ki ya aure gaibu alkali zai iya warware auren kuma zai iya sa a kama shi misali in yayi ne da ganganci saboda ba aure akan aure idan kin ce ba za ki koma ba sai dai ki kai karan shi wajen iyayen shi ko iyayen ki ce kina da matsala da shi sai a zauna a tattauna a warware amma dai dawowar shi fi alkhairi matukar ba yana zaluntan ki bane wanda ya kai inana ko kuma a ce mutum ne wanda baya sallah ko mashayin giya ko barawo ko makamancin haka amma in dai ba irin wannan abun bane gaskiya ai hakuri a koma din shi fi alkhairi sai tambaya ta biyu kuma ita ce ta ƙarshe wannan take cewa akwai bashi tsakanin da da uba bi ma'ana uba ne ke bin dan shi bashi sai dan ya rasu to ya halatta mahaifiyarsa ta biya wannan bashin kware da gaske shi bashi kowa zai iya biya maka ko ma wanda ba dan uwanka bane ba shi bashi ba ce ga wanda zai biya bashi ba kowai da zai iya biyan bashin iyayen shi haka iyaye za su iya biyan bashin dan su haka aboki haka kowa wanda ma bai san ka bai ji labari zai iya biya ina fata an gane shi yasa a da in za a yi sallan gawa sai annabi ce ana bin wani bashi in an ce eh za ku iya biya ko akwai wanda zai biya mishi ana samu wani sahibi ya ce na biya mishi ina fata an gane na dauki nauyin zan biya wannan ke nuna kowa zai iya biyan bashi ba sai wani ba idan mahaifiya ta biya bashin insha Allah yayi sai wannan ta sake maimaita wannan masu neman addu'a ne wacce tace tana fama da ciwon jinnu aljanu kenan wanda suna hana ta ibada suna aljanu ne kafirai kenan kuma suna hana ta ma ta yi wa yaran ta girki ko makamantan haka to kamar yadda na faɗa ranan na farko muna addu'a Allah ta'ala yayi mata wannan masifa wannan ciwo da dukkanin waɗanda suke fama da irin wannan Allah ta'ala dan rahaman shi da ikon shi ya kawo mata ƙarshen wannan matsala sannan kuma dole a tashi a nemi magani a wannan yana da muhimmanci sosai domin shi ciwo bayan addu'a kuma ana buƙatar magani sannan ta yawaita istighfari za mu karanta a cikin karatu anjima wurin tuba duk wani abin da ya gagara kawai ka lizinci istighfari wanda na yi hudu ban juma'a kwanakin baya akan wannan abin nake ga anan masallacin duk wani abu da ya gagara mutu ya lizinci istighfari kawai in ma ku astaghfirullah wa tubu alayhi wa tubu ilayhi ku astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tubu ilayhi ku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yawaita wannan yana yaye kowani irin bala'i duk halin da mutun ya shiga na kuncin rayuwa ne na rashin lafiya ne na damuwa ne kowani irin fitina matsala ne tsakaninki da binji ko menene da iyaye ne da abokai ne kalizinci istighfari kawai wurin aiki ne harkan kasuwa ne insha Allah za a samu mafita wannan kuma tace yar uwarta ce ta samu tabin hankali a sa ta cikin addu'a Allah ta'ala ya ba ta lafiya sannan shi tabin hankali sau da dama wani lokaci kamar akwai abin da suke ce mishi depress yana kawo hankalin mutum ya tabu wanda shi ana warkewa damuwa in yau mutum yawa yana taba hankalin shi irin su anxiety da sauransu akwai wanda aka ce mana wai ya samu tabin hankali wane ne kaza kaza a kira masu ruqiya galibi tabin hankali ba harkan ma masu ruqiya bane ba shi yana bane da ke alaka da kwakwalwa shi ba aljanu bane ba matsalar kwakwalwa ba aljanu ke kawo shi ba damuwa na rayuwa ma yana kawo wannan abu ba wani aljani kawo matsaloli ne aka kira wani mai ruqiya aka ce ka zo faka wani ya samu tabin hankali ka zo ka masa ruqiya da yazo shi ya dan tattauna da shi da muka fito waje sai ya ce min ke ce kaga malam wannan wallahi ana ba shi 100 zai warke ce 100 aka ba shi in Allah da zai warke da ya fahimci matsalolin rayuwa ne suka kewaye shi ina fata an gane na ga wanda lokacin muna karatu a Kano yaje shi jami'an Bayero yana neman admission ya kwalla faransa akan sai ya samu admission a Bayero yayi karatu wannan abun Allah cikin iko bai samu ba wannan damuwan kawai sai ya samu tabin hankali to kaga wannan maganin shi a samu masa admission to akwai wanda in ya sa wani abu a ran shi sai ga ya zautu har haukan soyayya akwai ko ba ku sani ba ana samu wannan shi yasa aka samu majnunu Laila a cikin tarihi shi wata yake so tsabar son kawai sai ya zama mahaukaci shi yasa malami suke ce mishi mahaukacin Laila ita sunanta Laila yana bala'in son ta kamar zai mutu iyayenta kuma suka hana shi saboda ba su da imani har ya haukace din suka ce ba za su bashi ba karshe koma kawai sai tafi jeji yana ta waka kawai yana ta rera mata baiti wasu suka same shi suka samu mahaifin shi suka ce ka dauki wannan ku tafi da shi Makka aje ayi umra ya addu'a ɗakin Kaaba Allah ya yi masa son wannan yarinya baban shi ya dauki shawara suka tafi aka je Kaaba ana dawafi sai yana cewa ya rabbi la tasulbanni hubbaha abadan wa yarhamullahu abdan qala amina wa ya ubangiji karka cire min son yarinyan nan yace duk wanda yace amin Allah ka mishi rahama kaga hauka ba magani kenan maganin ɗaya ne a daura musu aure to shi tabin hankali damuwar rayuwa yana kawo shi ina fata an gane a takaice dai a zai a samu likitan kwakwalwa akwai su ana a Gombe akwai su a medical center akwai su a general specialist nan je kada fari da in Allah da akwai tattaunawan da likitoci suke da su akwai magungunan da ake dora su akai suna samun lafiya duk likita ya san wannan abun koda shi ba likitan kwakwalwa bane ba sun san lalle akwai wannan cases din insha Allah. To shawaran da nake bayarwa dai shine lalle a kaita daga likita. Allah sa abun dai ba sihiri bane ba. Na akwai tsafi tsafi kuma a haukata mutu. Sai wannan take cewa mallam a taimaka min da addu'a duk wanda yazo wajena neman aure kenan. Da na ce masa ya fito in ya tafi ba zai ƙara dawowa ba. To Allah ta'ala yayi miki wannan abun, Allah kuma ya kawo miki miji na gari. Irin wannan maganin shi kawai shine addu'a. Daga cikin dalilan da ke kawo wannan waɗansu mazan dama kawai mai yaudara ne, ba tsoron Allah ya tattare da su. Wani kuma kawai dan ƙarya ne. Na ga wani ɗan matan shi sun kai 10. Akwai a Bolari, akwai a Fantami, akwai a Tudun Wada, kowace anguwa na da budurwa. Sau shi shedani ne. Ya taya wadarin ƴaƴan mutane. To kuma irin wannan abun tsoron shine kai ma kana da kanne kuma zaka iya aihuwa. Zai iya faruwa da kai in ka tuna irin wannan to ka ji tsoron Allah ka daina wadarin ƴaƴan mutane. Daga ciki akwai munafika anguwa. Haka kawai a sawa yarinya ido. Da an zo neman ta sai a ji a samu mai nema in an ka da gaske yake. A gaya masa ƙarya da gaskiya akan ta. Kun san wannan ma yana faruwa. To mutane su ji tsoron Allah. Daga ciki kuma akwai jinnu su ma suna kawo wannan abu. Dan su aljanu azzalumai munafikai akwai wanda suna tare da mutum ba sa tashi. Sai dai su yi ta masa illa ta wani bangare. To irin waɗannan sun ma fi zama problem. Amma in ana addu'a insha Allah ba abin da yafi ƙarfin addu'a. Sai addu'a ta ƙarshe wannan take cewa a taimaka mata da addu'a akwai ina jin kaman ko antinta ne ko wani abu makamancin haka. Ba ta da lafiya an ji an yi scanning an ce za a yi tiyata. Akwai wasu abubuwa ne a cikin nata guda uku amma ban gane abin da aka rubuta ba. Amma dai rashin lafiya ne ya kai ga har za a mata tiyata tana roƙon a taimaka musu da addu'a. Allah ta'ala su ai aikin lafiya kuma ya zamo aikin shine sanadiyan samun lafiyanta. Dukkanin marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ba su lafiya. Waɗanda suke da damuwa kowane iri ne Allah ta'ala ya yi musu. Masu bukatu na alkhairi dukkan Allah ya biya mana. Za mu tashi a suratu a An-Nisa ina jin ayata 15 ne ko? Ko ayata na'am ayata 15 insha Allah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
Ubangiji yace wallati yatina alfahishata. Kalman allati jam'i ne na allati. Da larabci aka ce allazi namiji, in an ce allati mace, jam'in sa shine allati ko kuma allai. To Allah ya ce wallati yatina alfahishata, waɗannan da suke zakkewa alfasha, min nisa'ikum daga cikin matayenku ku musulmai. Allah ya ce ai matan da suke yin zina daga cikin matan musulmai, fastashhidu alaihin arba'atan minkum, allati din fi mahalli rafil mubtada, fastashhidu alaihin arba'atan minkum shine khabar din shi. Allah ya ce to waɗannan matan da suke zakkewa zina, min nisa'ikum daga cikin matayenku ku musulmai, fastashhidu alaihin arba'atan minkum, ku kafa musu shaidu na mutane guda hudu cewa tabbas sun kama su da laifin zina. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana son dan adam fiye da yanda shi yake son kanshi. Manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana an kawo su bayi da aka kamo su daga wurin yaƙi, a cikin su akwai wata mace tana da yaro karami, sai tana kukan tana jin kishirwa, bi ma'ana a kawo mata ruwa ta sha. Da aka kawo ruwan aka bata, sai yaron ta ya buƙaci ta bashi shi ma zai sha, sai ita ta haƙura ta ba wa yaron ya sha. Sai Annabi yake cewa Abubakar as-Siddiq yace, ya kake mamakin irin son da uwa ke wadanta? Yace lalle akwai abin mamaki. Sai Annabi yace, to son da Allah ke wa bayin shi yafi irin son da uwa ke wadanta. Allah yana son mu fiye da yanda uwa take son danta. Shi yasa saboda kare mutuncin dan adam zai wahalan gaske in akwai shari'ar musulunci a kama mutun da zina wanda za a masa hukunci. Shi yasa ko lokacin Annabi alaihi salatu wassalam har ya bar duniya ba taba kama wani yayi zina ba, sai dai waɗanda suka kawo kansu cewa ni nayi zina, kuma dukkan sai da Annabi ya kokarin kaucewa wannan abu kar ma hukuncin ya faru. Dan na farko da tazo tana da ciki tace tayi zina, Annabi yace kije sai kin aihu. Tace tana so ne a mata hukunci a tsarkake ta tsakaninta da Allah subhanahu wataala, tana son haduwa da Allah lami lafiya, dan haka azartar mata da hukunci. Annabi yace kije sai kin aihu. Da ta aihu ta dawo, Annabi yace kije ki shayar da yaro. Ta dawo yace kije sai kin yayi shi. To sai malami suka ce abinda sa Annabi ke koranta ba sai yake ta tafi kar ta kara dawowa. Ina fata an gane abinda manzo Allah ke so shine ta je kawai ta istighfari. Hukuncin ne baya so a mata, don in ta je ta istighfari Allah zai gafarta mata. An gano wannan abin da kyau. Akwai wanda kuma yazo yace wa Annabi nayi zina, kamar haka suna fesin juna shi da Annabi, Annabi sai juya ya kalli na, kaga baya so ya saurare shi kenan. Sai ya kara zagayowa ta gefen nan, ya rasulullahi nayi zina, Annabi sai juya ya kalli bayan shi, sai ya kara zagawa, ya rasulullahi nayi zina, so nake a mai hukunci. Annabi ya kara juyawa ta gefen nan, kaga hasa hudu kenan. Shi kuma ya kara zagawa, ya rasulullahi nayi zina a mai hukunci. Annabi ya ce, hanyar da gaske kake kuwa, ko dai wani abu ke wanda bai kai ga zinan ba, mai Annabi yake kokari bashi uzuri. Yace a tabbas wallahi nayi. Sai yace to ko ka samu tabin hankali ne? Idan tabin hankali ne ka je ka nemi magani. Haka Annabi bai so ne a masa hukunci, so yake je istighfari ya tuba tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Ina fata an gane. To shi yasa malamai suka ce haka kawai ka nada kafa saboda kai ne uban sharri ka ce wani yayi zina, to ka shirya rigima tsakaninka da Allah. Da ran tashin kiyama sai ka kawo shaidu guda hudu, matukar baka je ka same shi ya gafarta maka ba. Ko haka kawai ki ce ai wance mazinaciya ce, ai samarin da ke zuwa gunta ai kaza suke da ita, ke baki gansu ba, haka kawai saboda kiyayya ko saboda iya shirya munafunci. Akwai mutanen da a cikin anguwa suna zaune su ce wance ai wancan nan da kuke ai kaza ce, haka kawai. To irin wannan abun ne Allah ya hana. Shi yasa kafin a kama mutum da laifin zina abu ne mai wahala. Sai an samu mutum hudu fa, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. To kai uwar munafurce shi zaka kawo shaidu guda hudu, dan an ce duk wanda ka kawo sai ya ce tabbas na gansu, kamar turmi da tabar, yayin da malaman Hausa ke fada. To yaushe ne za a ce har mutum hudu a jere su samu wannan? Kuma sai sun yi rantsuwa fa, na rantse da Allah kuma gaban algali. Ka san wannan yafi abun tsoro dama, a dauko ma Qur'ani irin bugun hannu din nan yayi kura, kawai sai gaban kai fadi. Kana rantsewa sai ka hukace in dai ƙarya kake, kuma an sa ka yi alwala, ana la ilaha illallah, duk a gama rikita ka. In mutum bai da gaskiya sai ya fasa. To Allah ya shirya waɗannan dokoki ne dan kare mutuncin dan adam. Ina fata an gane. To Allah ya ce waɗannan da suke zakkewa zina daga cikin matan ku ko musulmai, fastashidu alaihin arba'atan minkum, ku kafa musu shaidu guda hudu, minkum kuma daga cikin ku ya zama shaidan namiji ne, musulmi ne, mai hankali ne, kuma baligi ne, ba karban shedan yaro a wajen hudud. In an ce hudud shine wajen tsaida hukunci, wanda za a zane mutum ko za a daure mutum ko za a masa rajamu ko za a yi kisan kai, yaro in ya ba da sheda ba a karba. Na biyu, kaga sabanin turai kenan. A turai kun babu sheda da ake karba kamar shedan yara. Yanzu a turai, idan duk cikin masallacin nan muka taru muka ce abu kaza ya faru, idan yan sanda suka zo sai su ga wani yaro karami shi da mamansa, sai su kira shi su sashi a cikin motar yan sanda. Ga ya mana gaskiya kazan nan da suka faɗa haka ne, in yace ƙarya kuke dukkan kuma ƙaryata ne, su aka ɗabi'an su yake. Ko da maza ne sun cika masallacin nan duka suka ce kaza ne, in yaro karami yace ƙarya suke, to maganar shi za a dauka. Ko san saboda mai a tunanin su wai yara ba sa ƙarya, amma manya za su iya hada kai in suka zo mu ce kaza. Ina fata an gane. Amma dai a shari'ar musulunci ba a karban shaidan yaro, ba a karban shaidan mace a wurin hukunci. Ku gane wannan abin da kyau. Malamai sun yi ijma'i a wajen shaidan zina ko shaidan kisan kai ko shaidan kaza, ba a karban shaidan mace, dai a wani abu daban. Ba a karban shaidan wanda ba musulmi ba, dole ya zama musulmi ne, namiji ne, baligi ne, mai hankali. To sai an samu waɗannan guda hudu, kowannen su ya rantse da Allah ya ce haka ne. To idan aka samu shaidun nan guda hudu, me ya hukuncin su? Fa in shahidu, idan suka ba da shaida tabbas haka ne, fa amsiku alaihinna fil buyuti, sai a sa su under house arrest, a sa ta a gida a ce ba ke ba fita. Wannan shine farkon hukunci a musulunci kafin a shafe shi, a ce ta zauna a gida ba ita ba fita har abada, hatta ya tawaffahunna al-mautu, har mutuwa ya zakke musu, aw yaj'al Allahu lahunna sabila, ko har lokacin da Allah zai kawo musu mafita, bi ma'ana ya kawo wani sabon hukuncin da ba wannan ba. Wannan shine hukuncin da ya shafi mata a farkon musulunci dangane da sha'anin dokoki na zina. Sai aya ta gaba, hukuncin da ya shafi maza, za mu karanta sai mu haɗa hukuncin duka. Sai Allah ya ce ni,
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ, sannan maza waɗanda suke zakkewa zina daga cikinku, allazani musanna ne na allazi, domin a larabci akwai ɗaya, akwai biyu, akwai jam'i, wanda kowane yare jam'in shi na fara daga biyu, haka ne ko baka ba? Zaka ce ni, sai ka ce mu, daga biyu abin ne sama kenan. Zaka ce shi, sai ka ce su. Ina fata an gane. Zaka ce kai ko ke ko kuma ku, amma a larabci kuma ba haka bane, saboda fadin da larabci ke da shi, akwai mutum ɗaya, akwai mutum biyu, akwai kuma jami'i daga uku abin da ya sama. Ina fata an gane. Shine mufrad da musanna da kuma aljam. Laraba suna da ma jam'ul jam'i, shi kanshi jami'in ma kuma a masa jami'i. To shine Allah ce wallazani yatiyaniha minkum, mazan da suke zakkewa zina daga cikinku, fa'azuhuma, hukuncin su shine ku cutar da su. Kun ga dangane da sha'anin mata, an ce me za a musu? A kulle su a gida ba fita, bi ma'ana a hana ta fita har abada, ko ba wanda zai zo neman aurenta. Amma in namiji ne kuma, Allah ce fa'azuhuma, ba inda za ka kulle namiji a gida, dole ka bar shi fita. Amma na fa'azuhuma, ku dinga cutar da su. Wannan cutarwan idan kuna zaune ya zo, sai kowa ya watse, a bar shi kadai, kaga zai shiga damuwa. Duk majalisan da ya zo da ya zauna, sai wannan ya ce wane, sai an jima, wannan ya gabar, wannan ya yamma, ya zama kai wani ma ya dinga zungurin shi, kaga mutumin banza, wani ya dan shara masa mari, amma in kafi karfin shi ba, dan ba haka ba zai retaliate ko? To sai ya ce fa'azuhuma, ku cutar da su, fada musu bakar magana, zungurin su, ko kin zama da su, ko kin duk wata mu'amala da su, duk abin da zai sa shi damuwa cikin rayuwa, ya cutar da shi cutarwa na bakin ciki. Sai Allah ce fa in taba, amma idan sun tuba, wa aslaha, suka kyautata ayyukansu, fa'aridu anhuma, sai ku kai da kai ku kauda kai ga barin su, ku kyale su, ku koma kuna kyakkyawan mu'amala da su. Inna Allaha kana tawwaban, lalle Ubangiji ya kasance mai karban tuba, mai yawan karban tuban bayi, rahiman, sannan mai rahama. Waɗannan ayoyi guda biyu dukkan su an sabbar da su ne a farko farkon hukuncin musulunci. Bari in baku misali don ku gane yadda abun yake. A farkon musulunci akwai dokokin da aka sauko da su aka shafe. Misali shan giya. A farkon musulunci saboda Laraba sun saba da shan giya, to Allah bai ce musu ba kawai a daina shan giya, sai Allah ya dinga sukan giyan indirectly. Misali a cikin suratu An-Nahl, Allah ya ce min thamaratin nakhil, Ubangiji ya ce min samaratin nakhil, dangane da ƴaƴayen dabino, wal anab da kuma inabi, tattakhizuna minhu sakaran, kuna iya amfani da su ku sarrafa su ku fitar da abun mayi. Sai Allah ya ce wa ina nufin giya kenan, kamar yadda ake yin giya yanzu da masara ko da dawa ko da wani abu. Laraba suna yin giyan dabino, suna yin giyan inabi. Wa rizqan hasana, kuna kuma iya sarrafa inabi ko dabino ku yi wani abu wanda ke arziki ne kyakkyawa. Sai malamai suka ce anan Allah ya kira duk wani abun da za a yi da shi ko za a sarrafa shi ta hanyar amfani da dabino ko inabi, Allah ya kira shi da arziki kyakkyawa. Amma giya sai Allah ce kawai sakaran abun mayi, bai kira giya da arziki ba, bai kira giya da abun mayi ba. Allah sai ya sake sauko da wata aya daban, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم. Ubangiji yace suna tambayan ka ya kai wannan annabi dangane da giya da kuma caca, ka ce da su a cikin sha'anin giya da caca akwai ismun kabirun, akwai zunubi mai girma, wa manafi'u linnas, sannan kuma akwai abin amfani dangane da zaka iya caca ka samu kuɗi, zaka iya shan giya ka bugu, ka yi ta nishadi, kana waɗansu abubuwa na in kana da cikin damuwa ma sai ka manta da shi kafin giyan ta sake ka. To har a wannan lokacin sayyidina Umar dan Khattab yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan, ya Allah ka mana bayani mai warkarwa dangane da sha'anin giya, domin gashi ana shan giya kuma Allah bai sauko da aya yace an hana shan giya ba. Sai mataki na uku, Allah ya ce allazina amanu la taqrabu salata wa antum
ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara la taqrabu salata wa antum sukara hatta
nam. Sai Allah ya sauko da wata aya yace ya ku masu imani kar ku dinga kusantan sallah alhali kuna cikin halin mayi. To Allah sai ya hana in ka sha giya kai sallah, eh zamo an shiga cikin takura, in zaka sha giya sai dai ka sha kadan bayan sallan asuba kafin azhar ta sake ka, daga nan ba za ka kara sha ba kuma sai bayan sallan isha kafin sallan asuba ta sake ka. To sai zamo babu daman shan giya da yawa kaman da. Sai da aka dauki lokaci, Allah sai sauko da aya ya hana shan giya gaba daya, yace innamal khamru wal maisir
ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslam rijsun min 'amali shaytan لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ. Sai Allah ya ce ya ku masu imani innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Allah ya lissafa waɗansu ababe a ciki akwai giya yace dukkan su kazanta ne datti ne kuma aikin shedan ne fajitani bu hukuni sance su anan sai Allah ya haramta shan giya daga wannan lokaci to haka hukuncin azumin da muke yanzu na Ramadan farkon musulunci azumin Ashura kada yake shine farilla babu azumin Ramadan sai da aka yi kusan shekara 8 bayan hijira azumin Ashura kawai ake yi sai zanto mutane sun saba da azumin Ashura wajibi ne kowa sai yayi sai bayan shekara 8 bayan hijira Allah ya sauko da hukuncin azumin Ramadan ina fata an gane to wannan abin da ke nuna mana shine ko da mutum sabon musulunta ne to kamar sa tarbiya da ababe kadan kadan an gane ko kada ya musulunta kazo kai ta libga mishi abubuwa akwai sallah guda biyar akwai nafila raka'a 12 akwai kiyamul layli sai ka rikita shi sai ka addini ai bala'i ne kenan an gane ku ba kaza ba kaza ba kaza kai ta lissafo masa malami suka ce babu hikima a ciki wajen karantarwa ana buƙatar a tadarruci a kawo wannan sai an saba da shi sannan a kawo wannan sai an saba da shi a ƙara kawo wannan an fahimci wannan abin da kyau to haka hukuncin zina farkon musulunci Allah sai ya ce idan mace ta yi zina a kulle ta a gida tana under house arrest kenan kamar yadda ake wa ƴan siyasa a yanzu a ce an hana ka fita gaba daya ba kai ba fita daga daki sai tsakar gida amma ko leka waje ba zai yiwu ba haka zace ta zama har ta mutu ko ba wanda zai aure ta idan namiji ne kuma a cutar da shi ta hanyar gaya masa bakajen magana a daina mu'amala da shi da yazo cikin mutane a watsi in kafi karfin shi ma ka dan wanka mishi ma dai kai ne baka kyauta ba wallahi ire-iren waɗannan fa'azuhuma sai da aka dauki lokaci mai tsayi Allah sai ya sauko da hukuncin azzani tuwa zani fajridu kulla wahid minhuma mi'ata jalda
azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahid minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabahuma
wannan ita ce aya tilo cikin alkur'ani mai girma da ta yi magana kai tsaye dan gane da hukuncin zina cewa in aka kama namiji ko mace waɗanda ba su yi aure ba sun yi zina kowanne a yi mishi bulala 100 kuma wannan bulala a gaban mutane za a yi sai an tara jama'a a je ko kofar sarki ko stadium ko duk inda za a iya tara mutane ba a yadda ma a shiga cikin daki a ɓuya a yi wannan hukuncin ba saboda a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to anan malaman musulunci suka ce Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ya sanna adam yana da rauni shi yasa ake kawo masa hukunci kadan 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 har ya saba da shi shi yasa lokacin da annabi je Isra'i da Mi'raji ai kun ga sallolin da aka bashi a karon farko suna da yawa salloli guda 50 to yanzu in aka ce sallah 50 za a yi auni wai zai iya yi kun ga an samu matsala Annabi Musa alayhi salatu wassalam yace wa manzon Allah ka koma wurin ubangijinka kace a rage sallan nan sun yi yawa Annabi ya koma a rage ya dawo yace ka koma al'umman ka ba za su iya ba ni na san wahalan da mutane suka bani ka koma kace a rage sallan nan ya koma a rage har sai da ya rage sallah guda 5 Annabi yace na karshe da aka rage aka maida su guda 5 sai na ji kunyan in koma in ci a ƙara ragewa to sai malamai suka ce akwai hikiman Allah wajen tsaye da sallolin guda 5 domin sallah 50 aka wajabta a farko aka dinga rage 5-5 har suka dawo ko 10-10 har suka dawo dai guda 5 to kowace sallah guda 1 in ka yi ta tana da yajin da sallah 10 wal hasanatu bi ashri amsaliha duk aiki mai kyau guda 1 yana da ladan ayyuka ne guda 10 kaga 10-10 sau 5 nawa ne 50 ashe asalin sallah 50 da aka wajabta mana Allah cikin rahaman shi da ya maida su guda 5 zai ba mu ladan sallah 50 din kuma har yanzu. To waɗannan ayoyi kamar da na faɗa sun yi maganan zina a farkon hukuncin musulunci, na daga cikin illan da zina take wa al'umma. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayin Imam Tabarani, annabi ya ce ma fashafihimul fahishatu illa fashafihimul maut. Duk lokacin da zina ta yaɗu cikin al'umma, to za a samu mace-mace cututtuka marasa kan gado, ai ta samu cututtukan da ba su da magani ko kuma suna saurin kashe mutane. Shekaru 60-70 baya ba san ciwon HIV ba, aka ne ko ba haka ba? Shekaru 50-60 baya akwai karancin yawan ciwon suga tsakanin mutane, hawan jini da yaushe ma za ka mai hawan jini ko sanin shi ma ba yi ba, amma yanzu har mata har yara suna da hawan jini. Ina fata an gane, an haifi wani jariri tun kafin a yi suna hawan jinin shi ya hau, wani ya ce a zo Najeriya dole jinin shi ya hau. An gane ko? To saboda haka duk waɗannan cututtukan irin su ciwon kansa, yanda yake kashe mutane a yanzu abun ya wuce inda kake tsammani. Duk da mu Allah na tausaya mana fa kasashen mu irin na Afirka nan, waɗansu cututtukan akwai sauki. Idan a shekara ɗaya ka ji adadin dubban mutanen da ke mutuwa da ciwon kansa a Amerika, za ka yi mamaki. Kaga su ne uwar ci gaba, ko? To kaga mu Allah sai takaita mana, sai ka jima ba ga mai ciwon, in an ce maka mai kansa har mamaki ake. A takaice dai, na daga cikin abin da ke kawo cututtuka su yawaita cikin al'umma ai ta mace-mace, akwai yaduwar zina cikin al'umma. Allah ya kare mu. Sai Allah ya ce mi innama tawbatu
ala Allah alladhina ya'maluna as-su'a bi
Ubangiji ce innama abun sani kadai, wannan ana ce mata adatu hasrin, wato harafi ne da ake amfani da shi wurin takaita zance. Innama taubatu alallahi, abun sani tuba karbabbiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma kadai tuban da Allah ke karba subhanahu wa ta'ala. Lilladhina ya'maluna su'a bi jahala, ga waɗannan da suke aikata aikin sabo bi jahalatin, bisa ganganci. Sun mai tubu na min karibin, sannan su yi gaggawan tuba, su tuba da wuri. Faulai kai tubu Allahu alaihim, lallai irin waɗannan Allah na karɓan tubansu. Wa kana Allahu aliman, Ubangiji ya kasance masani dangane da dukkan komai, hakiman mai hikima, wanda ke tsara al'amura yanda suka dace. Wannan ayan tana jan hankalin mu dangane da mahimmancin tuba. Duk lokacin da ka saba wa Allah, kai gaggawan tuba, saboda rayuwar ba a hannunka take ba. Sannan kuma akwai lokacin da in mutum ya tuba ma Allah ba zai karba ba, a lokuta guda biyu. Ko ka tuba, tuban ba zai amfani ba. Lokaci na farko shine zamu karanta ayan gaba, a lokacin da ka kai gargaran mutuwa, a lokacin da mutum aka fara zare ran shi, ko ya tuba Allah ba zai karba ba. Sannan abu na biyu, a ƙarshen duniya za a wayi gari a ga rana ta fito ta yamma, madadin rana ta fito ta gabar, kawai sai a ga rana ta fito ta yamma. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yace rana za ta je ta fadi a yamma, Allah ya ce da ita ki fito ta inda kika fadi. To duk lokacin da aka wayi gari muka tashi da safe, aka ga rana ta fito ta yamma, to daga wannan lokacin Allah ya kulle kofar tuba. Idan kai mutumin kirki ne shikenan, sai aljanna. Idan kuma kana sabo, Allah ba zai karbi duk tuban da zaka yi ba. Allah kare kai mu wannan lokacin. Yana daga cikin manyan alamun tashin duniya, da an ga waɗannan duniya tana dab da tashi kenan. To Allah ya ce innamat tawbatu, tuba karbabbiya alallahi, a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladhina ya'maluna su'a shine na waɗanda suke aikin sabo bi jahalatin bisa ganganci sun mai tubu da min karibin sanan su tuba da wuri tun kafin mutuwa ta zo musu koda kana kan gadon rashin lafiya ka tuba Allah zai karba akwai wani abin da mutane suke fada wai idan mutum ciwon HIV ya kama shi ciwon AIDS wa shikenan ka tuba Allah ba zai karba ba wannan ba gaskiya bane ba duk rashin lafiyar da ya kama ka in ka tuba Allah zai karba a lokacin da Allah bai karban tuba shine in an fara zare ranka ko kuma ka ga mala'ikun mutuwan tunda wanda zai mutun yana ganin su in ka ga mala'ikun mutuwa ko ka tuba Allah ba zai karba ba shine abin da ya faru da Fir'aun dan Fir'aun ne da ya ga mala'ikun mutuwa kurukuru sai ya ce inni tubtu ni ma na tuba yace wai ya imani da abinda mutanen Banu Isra'ila suka imani da shi yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa qala sayta qabl wa kunta minal mufsidin yau sai yanzu zaka tuba bayan ka ga mala'ikun mutuwa da kai duk iskancin da zaka yi Allah ya ce bazan karbi tubanka ba akwai mutumin da bai da lafiya yana kan gadan asibiti abun nan akwai abun tashi hankali a ciki wannan ya faru ne a Misra wanda yake bada labarin likita ne kuma a gaban shi abun ya faru yace mutum ne bai da lafiya yana asibiti amma ba musulmi bane ba amma gefen gadan shi akwai wani musulmi kuma shi ma bai da lafiya sai aka ga alamun wannan musulmin alamun mutuwa ya zo mishi sai ake ta bashi kalmar shahada dan idan mutum zai mutu abinda ake bukata in kana gun ka dinga bashi kalmar shahada aka dinga bashi kalmar shahada ya kasa yi shi wannan musulmin yace ana cikin wannan halin shi wannan wanda ba musulmin ba kawai sai fara kalmar shahada shi yasa kullun ka dinga addu'a Allah ya samu kyakkyawan karshe ba farkon bane wal aqibatu lil muttaqin a kullun karshe mai kyau ake fata yace wallahi a gaban shi wannan ya dinga kalmar shahada bayan wancan musulmin ya mutu bai iya furta kalmar shahadan ba bayan wasu ƴan awanni kuma wannan kiristan ya rasu yace bai tashi ba a ranar ya rasu kuma dinga maimaita wannan kalmar shahada har ya rasu wannan shine abinda annabi faɗa cikin hadisi za ka ga mutum yana ayyuka masu kyau har zuwa ƙarshen rayuwar shi tsakanin shi da aljanna ma saura zira'i amma sai ya aiki irin nan ƴan wuta kuma sai ya mutu ya shiga wuta kada ka ga mutum yana ayyukan sabo ko yana shan giya ko barawo ne ko karo ce ko dan daudu ne ka dauka kawai dan wuta ne wallahi sai Allah ya shirye shi ko Allah ya shirye ta kai da kake ganin kukun sha karshen ku kuma ya zama mara kyau nawa aka gani masu addini sun koma kuma sun sake layi ya zo ma ya ce Qur'ani ma ƙarya ne ko ya ce hadisi ƙarya ne kaga ya fita musulunci to shi yasa kullum mu dinga addu'a Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya kuma Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe sai Allah ya ce ni Allah ce wa laysa tawbatu tuba ba ta zama karbabbiya ba lil ladina ya'maluna sayyiati ga mutanen nan da suke aikata miyagun ayyuka suke aikata ayyukan sabo hatta idha hadara ahaduhum al maut har lokacin da mutuwa za ta zo musu suna aikin sabo an yi musu nasiha an musu wa'azi sun ki su bari sun ki su tuba har sai da suka kai gargara an fara zare ransu kala sai kaji yace inni tubtul ana yanzu kan fana tuba na koma ga Allah walal ladhina mutunahum kufar haka nan wadanda suka mutu akan kafirci Allah ba ya karban tuban su mutane guda biyu Allah ba zai karbi tuban su ba wanda yake aikin sabo bai tuba ba har sai da yake gargara Allah yace falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalal fi ibadi wa khasira hunalika al-mubtilun. Allah ya ce imani ba zai amfane su ba a lokacin da suka ga azabar mu. Duk tuban da zakai Allah ba zai karba ba. Haka nan wanda ya mutu ba akan addinin musulunci ba, kar kai shakkar cewa dan wuta ne. Wannan shi ake cewa tauhidi. Shi yasa lokacin da Mandela ya rasu, Nelson Mandela shugaban South Africa, akwai musulman da suka ce zai shiga aljanna. Musulmi har musu an yi mukabala da shi a gidan radio. Haka lokacin da JJ Rowling ya rasu, shugaban kasan Ghana shekaran da ta wuce, na san musulmin da aka yi mukabala da shi akan JJ Rowling zai shiga aljanna, ko saboda ya gina Ghana, saboda shi mahaukaci ne. Wa dalilin shiga Ghana ta ci gaba, ya tausayawa talakawa, ya kawato talaka haƙin shi, ya yaki corruption irin Buhari, yayi kaza yayi kaza. To sai ya ce akan wannan kawai rolin ma dole sai aljannan ko ta baban shi ne ban sani ba. Wallahi har da shiga gidan radio, waɗansu malamai da extremist masu tsatsauran ra'ayi sun ce duk wanda ya mutu ba a musulunci ba, komai kirkin shi, wallahi ba zai shiga aljanna ba. Dole ka yadda da wannan abu, dan aljannan ta Allah ce ba taka bace ba. To Allah da ke da aljannan ya ce ba mai shiga sai wanda ya imani. To dan me kai zaka zo karan kada miya ka tada rigima sai an shiga? Kaga ko karancin lissafi a ciki. Allah ya ce duk wanda ya mutu akan aikin sabo bai tuba ba har sai da aka fara zare ran shi, Allah ba zai karbi tuban shi ba. Haka duk wanda ya mutu ba akan addini ba, Allah ba zai karbi tuban shi ba. Allah ya ce ulaika irin waɗannan mutane a'tadna lahum azaban, mun musu tanadin azaba aliman mai radadi. Allah ya kiyaye mu. Yan uwa, tuba dangane da zunubi babban al'amari ne. Ko kana sabon Allah ko baka sabon Allah, ka yawaita istighfari. Ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi bin Umar, Allah kara masa yadda, yace idan muna zaune da annabi a majalisi, dan annabi yana zaunawa da sahabban shi, idan ka zo ba za ka gane ma wai annabin ba, saboda saukin kai irin na manzon Allah alaihi salatu wassalam. Yace idan muka zauna, in dai annabi ba magana yake ba, wani ne ke bada labari ko ana hira, za ka ga bakin shi yana motsi. Abinda yake faɗa shine rabbi ghifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya ubangiji ka gafarta min, ya Allah ka karbi tubata, dan kai ne mai yawan karban tuba kuma kai ne mai rahama. To annabin da fa Allah ya gafarta mishi duk abinda ya aikata da wanda zai aikata, duk an gafarta. Kafin ya aikata zunubin Allah ya ce ya gafarta mishi, dan Allah ya san ma ba zai aikata ba. Amma duk da haka, duk inda ya zauna istighfari yake. Sannan ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace wallahi annabi ce na rantsa da Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Yace na rantsa muku da Allah, annabi yake rantsuwa fa dan zai ba mu labari wanda ba ma buƙatar rantsuwan shi, da duk abin da ya faɗa gaskiya ne. Yace ya rantsa da Allah a kullun a kowane wuni yana istighfari, yana tuba kaman sau 100 a yini daya. Yanzu ni ko ke sano muke istighfari, idan annabi zai istighfari sau 100, ya kamata ne sau miliyan kenan. Ina fata an gane. Shi yasa ku yawaita tuba, ku yawaita neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce, hadisin Abu Dawud da Ibn Majah, annabi ya ce man lazama istighfara, duk wanda ya lazimci istighfari, ya zamo aikinka istighfari da safe da yamma da daddare, ko kana bacci ka farka kan istighfari, kina cikin mota kina girki istighfari. Ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin makharajan, duk wani kunci da kake ciki Allah sai ya fitar da kai. Wa min kulli hammin faraja, duk wani baki cikin da ya dame ka Allah sai ya yaye maka shi, ya sanya ma farin ciki. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah zai kawo maka arziki ta inda baka tsammani. Kana tsammanin arzikin ta gabar, Allah ya kawo shi ta yamma. Kana tsammanin ta kudu, Allah ya kawo shi ta arewa. Saboda me? Idan kana tsammani ta nan, kila wani ya ji labari yayi kokarin blocking abun ya toshe, Allah sai ya bullo da abun ta wunoci. Ahmad ibn Hanbal, Allah ya kara masa rahama, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, shine mutumin da ya haddace hadisi miliyan. Shi kadai hadisi miliyan da ya haddace, da ingantattu da da'ifai duk kowanne, da sanadi sanadan wa matanan kuma. to saboda matsayin shi a musulunci da sunan da ya a duniya har so kake ma hagan shi. Wata rana yana tafiya zai je wani gari, sai dare mishi, sai ya shiga masallaci zai kwana. Da ya shiga wannan masallacin bayan sallar isha, ashe ana kulle masallacin, da mai kulle masallaci zo shi bai san shi ba, ce mallam ka tashi zamu kulle masallaci. Yace dan Allah ku yi hakuri. Su mallam Usman suka ce ina, ai sai ka fita kulle masallacin nan za a yi. Yayyayyai dan hizba suka ce sai ka fita. Ya je Umar Rabi yace ina ku fita shi. Duk yanda aka yi misali aka kyabar shi. Ahmad ibn Hanbal fa da an san shi da gidan sarki za a kai shi, saboda su ba sa son suna, ba sa son, ba sa neman daukaka a duniya. Sai komai yace to zan iya kwana bakin kofar masallacin nan. Yace a zaka iya, amma dai masallaci kan sai mun kulle. Sai shimfida abin nan din shi kwanta bakin kofa. Yana cikin wannan halin sai wani ya zo sai ya ganshi, mallam ya ka kwanta bakin kofar masallaci? Ce eh wallahi banda wurin kwana ne, masallaci kuma ashe kullewa ki. Yace so zo mu je gida naka kwana. Shi ko mutumin aikin shi yana gasa gurasa ko biredi irin wanda ake na gida din nan. Da suka je, Ahmad ibn Hanbal sai ya kula da mutumin. Duk lokacin da yake kwaba fulawa istighfari yake, yana gasa biredin shi istighfari yake, bashi da aiki sai istighfari. Washe gari da safe, Ahmad ibn Hanbal sai ya tambaye shi, yace bawo Allah na lura da kai a kowane lokaci baka da aiki sai istighfari, ko menene dalili? Sai ya ce wallahi ni a rayuwata duk abinda na roki Allah sai ya bani, amma yanzu akwai abu ɗaya da nake ta'addu'a, ina ta'addu'a har yanzu Allah bai karba ba, shi yasa kawai sai na lizimci istighfari, kullun istighfari nake. Sai ce menene wannan abin da kake roƙon Allah? Yace ina ta'addu'a Allah ya haɗa ni da Ahmad ibn Hanbal. Yace shi kawai abin da yake nema kenan. Sai Ahmad ibn Hanbal yana mamaki, sai gashi Allah ya kawo masa shi har cikin gida. Sai Ahmad ibn Hanbal yace ashe a kanka aka kore ni a masallacin nan, kawai dan izo gidanka in kwana. Yace suka wulakanta ni a masallaci saboda dalilinka, Allah yana so sai ya jawo ni har cikin gidanka. Ina fata an gane. To kun gane wacul istighfari kenan, karfin da istighfari ke da shi. To shi yasa duk abin da yake damunki a rayuwa wallahi ki dage da istighfari. Shi yasa wani malami daga cikin malamanmu Dr. Bashir Al-Furqan yace idan Allah hada ka da mace marar mutunci, kawai kai ta istighfari, Allah zai mata saiti. To zan ainihin dauki maganar shi na akasani ma, in Allah hada ki da miji marar mutunci ki ta istighfari. Ina fata an gane, saboda shi malam maza ya bawa, to ni kuma na ba ku mijinki. Wannan ayan da malam ya karanta, ɗaya daga cikin ababen da ke cikin wannan ayan shine Allah ya ce annabi Nuhu ke gaya mutanen shi, ya ce ku ta istighfari, lalle Ubangiji ku kana gafara, ya kasance mai yawan gafara. In kuna istighfari za ku samu ababe kamar haka. Na farko, Allah zai sauko da ruwan sama mai albarka, ba ruwan sama mai rusa gidaje ba, mai albarka. Sai ya ce abu na biyu, Allah zai yalwata muku arzikinku, zai yalwata muku ƴaƴa masu albarka, zai sanya muku jannatin aljannatai, wato gonakanku su yi kyau a samu ni'ima da albarka. Wa yaj'al lakum anhara, Allah sa koramanku su cika da ruwa. Hasan al-Basri wata ran yana zaune shi da ɗaliban shi, wani ya zo ya ce malam talauci ya dame ni, yace kai ta istighfari. Wani ya ce malam ni ƴaƴa nake ne ma, yace kai ta istighfari. Akramakallah ba ruwan sama an samu fari, yace ko ta istighfari. Ɗalibai suka ce malam kai koma istighfari, yace ku karanta wannan aya wanda malam ya karanta yanzu. To saboda haka mu dage da tuba ƴan uwa, amma kar mu dinga tuban mu zuru. Ko san tuban mu zuru ko? yace wallahi ina tuba bazan kara cin kajin kowa ba ya washe gari sai koma ya kara kama wani dan sako kuma kar ku yi tuban malam mai gunsuru eh ko san malam mai gunsuru ko wani alhaji ne mai kudi zan tsaya anan dan na ba malam wasu ibn mintuna malam ibrahim bawa ya bada labari shi wani ne yana da kudi amma baya zakka yayin shi abun na damun su suka yi ta kokarin ya za a yi alaje dinga fidda zakka sai suka yi shawara a ja dauko malam wani ja dauko malam guruntun ko albani sai suka yi shawara da shi to akramakallah muna so ka je kai wa'azi a ungomu amma akan zakka kawai za ka yi da bala'in rashin fidda zakka da azaban da za a yi wa mutum malam ya shirya aka zo wa'azi suka gayyaci baban su ya zauna ana wa'azi ana wa'azi ana wa'azi dama wa'azin dare ne sai ga alhaji ya fara kuka yana ta hawaye yana sharewa ya'ya suna kallo suna ta jin daji alhamdulillah wa'azi ya shiga baban su ya kuka sosai washe gari da safe suka ji za su gaida shi da safe da suka gaisa ka baba ya wa'azi ce ai wa'azi yayi suka ce ai wallahi mun ga har kuka kake saboda wa'azi ya shige ka yace a ni kukan da nake ba kan wa'azin nan bane yace ai da na kalli gemun malamin nan sai na tuna wani taure na da ya bata Allahumma adina fi man adaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait ya ubangiji ka muna albarka a rayuwa ka muna albarka cikin gidajen mu da kasuwannin mu da ma'aikatun mu da dukkanin garurukan mu Allah ka kara mana sabati Allah ka samu kyakkyawan karshe Allah ka mana tsari da sharrin makiyan mu Allah ka hada mu da masu kaunan mu subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah.
Allah'a emanet.